أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل تفسير منوة رمضان شكرا دبود إلى الأريف دود 40 هجر من زون الله صلى الله عليه وسلم لقى مكة ومدينة wanda ya daidai da shekara 2019 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na 20 kuma muna cikin suratu Ali Imran. A jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 80, yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 81 inda Ubangiji ta lake cewa wa idh aqadha Allahu mithaqan nabiyyin.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
Ubangiji ta lati wa idh aqadha Allahu mithaqan nabiyyina ka ambaci lokacin da Ubangiji ta lati tarbi alqawari daga wurin annabawa wato yayi alqawari da annabawansa yace lama ataitukum min kitabi saboda abun da na ba ku na littafi wa hikmatin da ilimi thumma ja'akum rasulun min musaddiqun lima ma'akum sannan manzo ya zo muku wanda yake gaskanta abun da yake tare da ku na daga littafi da annabta la tu'minunna bihi lalle ku yi imani da shi wa la tansurunna kuma ku taimake shi wato Ubangiji ta'ala ya ɗauki alkawari da annabawa ya ba su ilimi ya ba su littafi ya ba su annabta yace to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo lalle su yi imani da shi kuma su yi wa al'umman su wasiti da imani da shi ko kuma dukkan annabin da ya zo bayansa su gaskanta shi. Allah ta'ala ya ɗauki wannan alkawarin a wajen annabawa. Kala Ubangiji ta'ala ce a ƙararsun kun tabbatar da wannan kun ɗauka wa a khastum ala zalikum isri kun karɓi alkawarina a bisa haka cewa dukkan annabin da ya zo za ku gaskanta shi kuma za ku taimake shi. Kalu na'am kalu a ƙararna suka ce mun tabbatar da wannan suka sallama suka miƙa wuya. Kala sai Ubangiji ta'ala ce fashhadu to ku shaida akan kawunanku kuma ku shaida wa al'umman ku wa ana ma'akum minash shahidin, ni ina mai shaidawa tare da ku. Wato ku shaida kun dauki alƙawarin idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo za ku yi imani shi annabi ne kuma za ku taimake shi, kuma za ku faɗa wa al'umman ku cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah ne, su yi imani da shi kuma su taimaka masa wajen isar da da'awarsa. Faman tawalla ba'da zalika, duk wanda ya juya baya cikin jama'a, don annabawa kan ba su juya baya ba, cikin al'ummatan annabawan, fa ulaika humul fasiqun, waɗannan su ne fasikai wanda suke barin da'ar Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ayan suna nuna mana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa dukkanin wani annabi kafin Ubangiji ta'ala ya aiko shi, tun da ya ɗau alƙawarin in dai yana raye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana zai yi imani da shi kuma zai taimake shi. Duk da cewa Ubangiji ta'ala ya ba su littafi, ya ba su annabta, amma duk da haka za su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya sa malamai suka yi wannan fassara biyu, da ma ataitukum min kitabin wa hikmati, wasu suka ce saboda abin da muka ba ku na littafi da hikima, ilimi da annabta, to idan manzon Allah ta suma ya zo yana gaskanta abin da kuke a kansa ne, ku gaskanta shi, ku imani da shi, sannan kuma ku taimake shi. Ko kuma da ma ataitukum min kitabin wa hikmati, duk da cewa na ba ku littafi, na saukaro annabi Musa a taura, annabi Isa injila da sauransu, duk da cewa na ba ku littafi kuma na ba ku ilimi da annabta, to idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo, to duk da wannan matsayin da kuke da shi, ku yi imani da shi kuma ku taimaka masa. Kuma suka ɗauki wannan alƙawarin a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan bayan sun ɗauki wannan alƙawarin, kuma su gaya wa al'ummatansu, jama'ansu, cewa akwai wani annabi da zai zo mai siffan kaza da kaza, to ko da bayan mu ya zo, idan kun riski wannan lokacin, ku yi imani da shi, ku yi ainihin ku taimaka masa. To da haka ilimin da suke ɗauke da shi da annabtan da suke ɗauke da ita ba za ta hana su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ba za ta hana su taimaka masa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Umar ya ce zai rubuta wani abu na Isra'iliya, abin da yake ji daga wajen Yahudawa, abin yana burge shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fushi, yace wallahi law kana Musa hayyan ma wati'ahu illa an yattabi'ani, ai da annabi Musa yana raye shi ma dole ya bi ni. Shi yasa annabi Isa alayhi salatu wassalam in ya dawo kafin duniya ta tashi, to zai bi shari'an manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ba da shari'ansa zai yi hukunci ba. Wannan shi yake nuna duk sauran annaba da suna raye za su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ka'idan kuma haka take, kowane annabi in wani annabin ya zo bayansa zai yi imani da shi matuƙar yana raye, kuma kowace al'umma dole ta yi imani da annabin da zai zo bayan annabinta, kamar yadda ta yi imani da annabin da ya zo kafin annabinta. Wannan ita ce ka'ida, duk wanda ya kafurce ya bijire, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai azabtar da shi. To shi yasa mu al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi imani da dukkan annabawa gaba ɗaya, annabi mu shine na ƙarshe, mun yi imani da sauran kuma mun yi imani da annabi mu. Yahudawa su suka taɓa wannan alƙawari da Nasara ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ta'ala ya ce dukkan wanda ya juya baya ya kiyaye cika wannan alƙawarin, to waɗannan su ne fasikai, wato kafurai masu fita daga da'ar Allah subhanahu wa ta'ala, kuma Ubangiji ta'ala zai azabtar da su. Sai Allah ta'ala ya ce afa ghayra dinillah,
أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ.
وَبَنْجِدِ تَعَلَىٰ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ, waɗanda fi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman wani addinin daban ne ba addinin Allah subhanahu wa ta'ala ba, don addinin Allah shine musulunci inna dina inda Allahil Islam addini a wajen Allah shine musulunci kuma duk wanda ba wannan addini yake ba Allah bai zai karba ba walahu aslama man fis samawati wal ard duk wani wanda yake sammai ko yake kasai ya mika wa ubangiji subhanahu wataala wuya dau'an ko dai ya yarda wa karhan ko kuma a dole wa ilaihi yurja'un izuwa ga ubangiji ta'ala za a maido dole kai wa Allah da'a ko dai kai da sonka ka samu lada ko kuma kai wa Allah da'a da'an da dolin ka ne kai ta idan yace kai gabar ka bar garin nan dolin ka ka bar garin nan ko kana so ko baka so idan yace kai gabar ka in yace kai kudu kai to yace kai sallah ma kai wannan kai azumi ka zama mai rikon amana mai gaskiya ka gaskanta annabawan Allah in yace kai sujjada kai idan ba kai ba ma ka sani inuwar ka tana yin sujjada ko kana so ko baka so ubangiji ta ala a cikin suratul ra'd yace walillahi yajudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dilaluhum bil ghudwi wal asar wadanda suke rayuwa a sammai da kasai suna yi wa Allah sujjada taw'an ko suna so wa karhan ko ba sa so da kuma inuwar su safiya da yamma saboda idan ba kai sujjadan ba inuwar ka tayi sai dai da tayi da kanka da za ka samu lada idan ka je lahira kuma za ka nemi kai sujjadan ba za a baka daman kai ba domin ka ki a duniya saboda mumini ya mika wa Allah ta'ala wuya da zuciyansa da jikinsa gaba daya duk inda Allah ya ce yayi sai yayi kafuri kuma dolensa ne yana karkashin ikon Ubangiji ta'ala da rinjayensa da taskirinsa saboda haka akwai wasu halhalu da yake a duniya wanda kaddaran Allah ne take tafiya da shi zai kama wata sana'a mai wahala kama wani aiki mai wahala wata tafiya mai wahala ya ce yin abubuwa na wahala kuma bayan da iya dolensa ya yi su Allah ta'ala ne yake sa shi wannan abun kaddara ce ta Ubangiji ta'ala saboda haka idan baka wahalar da kanka wajen da'a wa Allah ta'ala ba to zaka wahalar da kanka wajen wasu ayyuka daban ko neman duniya ko wani abu kamar yadda Bahaushe yake in ka ki sharan masallaci zaka share kasuwa to inda zaka wahalar da kanka wajen yi wa Allah biyayya da da'a wa Allah ta'ala sai Allah ya hutar da kai kuma ya sauƙaƙe maka wahalar duniya amma ba kai wannan ba kuma dole zaka sha wahalar duniya kan za ko dai kai da'a ka samu lada ko kuma ka bijire amma ka sani kana karkashin ikon Ubangiji ta'ala da korewansa sai inda ya ga dama zai da kai zai sarrafa kai inda yake so ya zo a hadisi manzo Allah sai kuma yake ajaba rabbuka min qaumin yuqaduna ila jannati bis salat Ubangiji ta'ala yayi mamakin wasu mutane da ake jan su zuwa ga aljanna da sarka da sarka ake daure su suna ana suna gudu ana ja suna kubucewa har a je a sa su a aljanna manan hadisin wani zaka ga addinin kaman cusa masa shi ake yi baya so ana jan sa ana nuna masa baya so baya so a ƙarshe kuma har yazo ya gane yanzu akwai wanda sun shiga musulunci da takobi ne an je yaki ne suka ga wahala sai suka sallama suka miƙa wuya wani ma an kamo shi a matsayin bawa ne bai musulunta ba daga baya musulunta ko musuluncinsa sai ya yi kyau kaga da ba a kamo shi aka ɗaure shi ba ƙila da ba zai musulunta ba sai irin waɗannan su ne waɗanda ake ja'i zuwa ga aljanna suna kubucewa ana jan su tare da sarƙa to wasu malamai suka ce shi ake nufi da wannan aya wato ko dai mutum kaga wani zaɓinsa ne zai yi addini kawai shi abinda yake bukata kenan alkhairi yake so inda aka nema zai yi an bashi umarni zai bi wani kuma da kyar da kyar ana ja yana kubucewa ana ja da kyar da kyar zai gane inda gaskiya take sai kama binta to kaga wannan kamar wanda aka tsauye shi da sarka ne ana jansa za a je a shiga aljanna da shi yana kubucewa ana jansa har a tura shi a cikin aljanna ne saboda haka Ubangiji subhanahu wataala shi yake mallake da bayinsa idan ba ka yi abu don son ranka ba to za ka iya yi kuma a dole-dole kuma dukkaninmu za mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan ya mana hukunci kowa gwargwadon ayyukansa sai Allah ta'ala ya ce kul amanna
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
Ubangiji ta lace kul ka gaya musu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amanna billahi muka mun yi imani da Allah wama unzila alaina da abunda aka saukar mana shine alqur'ani wama unzila ala ibrahima da abunda aka saukar wa annabi ibrahim alaihi salam wa isma'ila da dansa annabi isma'il wa ishaqa da dansa annabi ishaq wa yaquba da jikan da jikansa annabi yaqub wal asbadi da kuma jikokin su wato sune ƴaƴan annabi yaqub dan mun imani da shi wato kamar yanda ubangiji ta'ala ya faɗa ƙarshen bakara amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wato kamar imani da annabawa gaba ɗayan su wa ma utiya musa wa isa kuma mun yi imani da abin da aka ba wa annabi Musa ita ce at-taura wa Isa da abin da aka ba wa annabi Isa ita ce injila duk mun yi imani da shi wan nabiyuna min rabbihim da abin da aka ba wa annabawa daga wajen ubangijinsu wadanda muka sani da wanda ba mu sani la nufarriqu baina ahadin minhum mukan ba ma riba tsakanin annabawa mu ce mun yi imani da wannan wannan ba mu yadda da shi ba ma yin haka wa nahnu lahu muslimun muma su miƙa wuya ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi musulmi ya yi imani da dukkan annabawa gaba ɗayan su tun daga kan annabi Adam har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da manzanni gaba ɗaya tun daga kan annabi Nuhu har kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ɓatanci ga wani annabi baya bijire wani annabi kenan ba kamar Yahudu da Nasara ba da suka yi imani da shashin annabawa ba su yi imani da shashi ba Yahudawa sun yi imani da annabi Musa amma ba su yi imani da annabi Isa ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nasara sun yi imani da annabi Isa ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu kuma mun yi imani da annabawan gaba ɗayan su ba ma rarrabewa mu ce wannan namu ne wannan ba namu bane dukkanin su namu ne mun yi imani da su sai dai muna bin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda shari'ar sa ta shafi sauran shari'o'i kamar yadda ubangiji ta lace wa anzalna ilaykal kitaba musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi alqur'ani shi yake hukunci akan sauran wato littattafai gaba daya kuma dama Allah ta lace li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa akwai kowane addini mabiya addini an sa musu tsarin addininsu da kuma shari'ansu daban a tauhidi ne aka haɗu wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ta'ala ya ce wa man yabtagi ghayra al-islam dinan duk wanda ya nemi wani musulunci a matsayin addini wato ya riki wani addini daban ba addinin musulunci ba yake shi shine addininsa da shi zai shiga aljanna ubangiji ta'ala ya ce falan yuqbala minhu ba za a karbi wannan addinin a wurinsa ba daga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo duniya ya zama annabin Allah to duk wani addini ya tashi daga aiki sai addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to da haka duk wanda ya karbi wani addini ba addinin musulunci ba yake zai bauta wa Allah da shi to Allah ta'ala ya ce falan yuqbala minhu har abada ba za a karbi wannan addinin da yake yin ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin wannan yana cikin tababbu a lahira wato wutar jahannama ita ce makomansa yayi asaran aljannansa da kaga ba kamar yadda wasu ke cewa wai sarge kawai ka zauna baka da addini, inda kana da addini wai ba matsala ba ne, suna neman su daidaita addinai. Akwai wata aqida taqarubul adyan, mutum mulhidi yana amsa sunan musulunci amma mulhidi ne ba musulunci ne a ransa ba, sai ce duk ɗaya ne, ba bambanci tsakanin musulunci da yahudanci da kiristanci, wai matsalan kawai kar ya zama baka da addini, inda kana addini kowanne ne kawai shikenan. Ta kaga wannan akwai jahilci a ciki, akwai kuma wato ainihin son zuciya a ciki, saboda haka mutum ya ji tsoron Allah ya sani cewa musulunci kawai shi ne addinin da Allah yake karɓa. Ko da ko kana wani addini na Yahudu ko na Nasara, in ba ka musulunci ka sani wutar jahannama za ka tafi. Kuma idan ba ka yi imani da manzo Allah ta sama ba, ko ka yi imani da dukkan sauran annabawa, to ka sani za ka tafi wutar jahannama ne. Kamar yadda manzo Allah ya ce, wallahi la yu'minu bi, wallahi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyan wala nasraniyan thumma yamutu wa lan yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabina, ba wanda zai ji labari na a ko a China yake ko a ina yake ya ji labari na bayyana ni annabin Allah ne manzon Allah sannan ya mutu bai yi imani da ni ba face ya shiga wutar jahannama, kuma ko da ba yahude ne ko ba nasare ne, wato ko yana da wani addinin da yake yi ko baya wani addini. To da haka maganar cewa ai wani yana da addini shikenan ba matsala ba ne, wannan ba gaskiya ba ne, matsala kan babba ma, don inna dina inda Allahi al-Islam, addini a wajen Allah kawai shi ne addinin musulunci, idan baka bi shi ba to duk abin da kake wahalan banza kake sha, ba za ka kai labari ba. Sannan kuma haka nan a cikin musuluncin, idan kai wani abu wanda ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a cikin addini ba, sannan ma wahalan banza kake Allah bai zai karɓa mu. Saboda manzon Allah ya ce, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd, duk wanda ya aikata wani aiki wanda ba mu muka ce yayi ba, yayi shi a matsayin ibada, za a mayar masa ba za a karɓa mu. Kamar yadda in kai wani addinin ba na musulunci ba Allah bai zai karɓa ba, to haka kuma in kai wata ibada wanda ba manzon Allah ne zo da ita ba Allah bai zai karɓa ba. Saboda haka wannan shishigi ne wa shari'ar musulunci, kuma shishigi ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ta'ala ya ce, allazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli, ya kwanda kai imani kar ku wuce gaban manzon Allah da gaban Allah da gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaje kai wani abu wanda babu shi a Qur'ani babu shi a hadisi, to kaga ka sha gaban Allah ka sha gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kana nuna akwai wani abu wanda ya kamata addinin nan a ce ya zo da shi bai zo da shi ba, ka ci jaran Allah ka ci jaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ta'ala bai zai karɓa ba, kuma azabtar da kai zai yi. Domin manzo Allah ya ce, iyyakum wa muhdathatil umuri fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finna, saboda haka kar ka yadda a ƙirƙiri wani abu a baka shi ka yi shi a matsayin addini, idan ka yi shi ka yi bid'a, ko ce bid'a bata ne ko ce bata, kuma wutar jahannama za ta kai ka. To duk abin da za ka yi ka tabbatar ya tabbata a sunna, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, wannan shine addini na gaskiya, shine addinin musulunci, yana dunkule cikin Qur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ati'u Allah wa ati'u rasul, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Amma in dai babu bin Allah babu bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan abin da kake na shari'a, sai ba musuluncin kake ba kenan, wannan naka kake ba irin addinin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kake ba, kuma Ubangiji ta'ala ba zai karɓi wannan ba kwata kwata. Kuma ranar lahira in ka je za ka tashi cikin masu asara, cikin masu asara wanda za su yi asaran gidansu na aljanna, wanda za su tafi wutar jahannama, domin kowa yana da gidaje guda biyu. Shi yasa sai a ce mutum ya yi asara a lahira, ai ko ba a ce maka me yi asara ba, ka sani ya yi asaran aljannansa kenan. Kana da gida a aljanna, kana da gida a wuta, in aikin aljanna kai ka shiga na aljannan, in na wuta ne kuma ka tafi na wuta. Shi yasa manzo Allah kuma ya ce, idan aka maka tambayoyin kabari, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, waye annabi, wane ne ubangijinka, menene addininka, waye annabinka, idan har ka amsa tambayoyin nan saboda imani da kake dauke da shi da tsoron Allah, kace Allah shine ubangijina, addinin musulunci shine addinina, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabina, shikenan sai a maka albishir, a ce to leka can hango, ka hango wutar jahannama, sai ka hango sai a ce to ga can wurin zamanka, can ne wajen zamanka, da baka amsa tambayoyin nan ba, amma yanzu Allah ya musanya maka ga can wurin zamanka aljanna, sai leka aljannan ma sai ya hango wajen zamansa, fa yarahuma jami'an, sai gansu gaba ɗayan su guda biyu. Saboda haka idan kuma bai amsa ba, to kawai za a nuna masa gidansa na wutar jahannama ya tafi. To kaga dole ka bi Allah, ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nan ne kake da addini mai kyau. Mutane a daina rutsa su, ana musu tatsuniya, ana kawo musu abubuwa da ka wanda ba su da hujja. Aje a kwashe maka imaninka, a kwashe maka ibadanka, aje kai shirka ya zama sallolin da kake ma a banza Allah ba a karɓansu. Ibadan da kake yi wahala kawai kake sha. To ka tsaya ka bi Allah, ka fahimci addininka da kyau. Idan kai ko kaɗan ne ibadan sai ta amfane ka, amma komai yawan ta yin akan bid'a ne wahalan banza kake sha. Sai Allah ta'ala ya ce kaifa yahdillahu qauman.
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
وبنجي تعالى كيف يهدي الله قوما يا ألا ذي شريعة متعني وأن كفروا بعد إيمانهم سك كافر تباين دافني إيماني وشهدوا أن الرسول حق suka shaida tabbal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ne manzo ne daga Allah waja'ahumul bayyinat hujjoji suka zo musu a cikin littafansu da mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yaya Allah zai shirye su tunda sun ga gaskiya sun take ta sune yahudawa wadanda suka karanta siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin littafansu suka tabbatar da siffansa da Allah ta'ala ya aiko shi cikin larabawa sai suka hasada ta shige su suka ce dama a cikinsu ya fito su yahudawa da sai su yi imani da shi amma cikin larabawa suka ce su ba za su yi imani da balarabe ba shike nan hasada ta shige su sai suka kafurce bayan da sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sun yadda da shi a littafansu akan idan ya zo za su yi imani da shi saboda haka suna karantawa a taura sun sallama cewa inda ya zo za su yi imani da shi amma da ya bayyana a cikin larabawa sai suka ce su ba za su yi balarabe biyayya ba sai ya sada ta shige su ubangiji ta lace wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalumai ma'ana zai azabtar da su ya ɗanɗana musu kodansu saboda haka yahudi da nasara da manzala kuma ya bayyana ko Allah ya bayyanar da siffofin manzala ta kuma a littafansu suka danne gaskiya alhalin sun sani to ranar alkiyama za su ɗanɗana kodansu sun zalunci kawunansu sun yi shirka sun yi kafirci ubangiji ta'ala sai ya azabtar da su ranar alkiyama shi yasa Allah ta'ala ce ulaika jaza'uhum waɗannan sakamakonsu anna alaihim la'natullahi la'anar Allah ta tabbata a kansu inuwar Allah ta tabbata a kansu wal mala'ikati da mala'iku wan nasi ajma'in da mutane gabaɗaya wato duk wanda ya san gaskiya ya take ya ƙi imani da manzala ta sama to Allah ya tsine masa mala'iku sun tsine masa mutane gabaɗaya ma sun tsine musu to kaga tsinuwar Allah ta sauka akan su tsinuwa ko shine at-tarju wal ibadu ar rahmatillah tsora da nisantawa daga rahmar Allah Allah ya nisanta su daga rahmar sa mala'iku sun nisan haka mutane suna cewa Allah ya tsine musu Allah ya tsine wa yahudawa kagoyin da suka butulke wa Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala ce khalidina fiha da su dawwama a cikin tsinuwan wato cikin azabar Allah cikin wutar jahannama don tsinuwan za ka kai su wutar jahannama ne shine ma'anan an tsine musu din kenan kuma la yuqaffafu anhum al'azabu ba za a sassauta musu wata azaba ba wala hum yunzarun kuma ba za a wato saurara musu wajen azabtarwa ba za su dawwama a cikin wutan jahannama har abadan abada abadal abidi sannan kuma ba a yanke musu azaban ko ba za a jinkirta musu ba kuma babu sassauci akan azaban dare da rana kamar yadda Allah ya ce kullama khabat zidnahum sa'ira duk lokacin da ta dallafa sai a ƙara kura ta ƙara kura ta suna nan tana difa su tana gasa su kuma har abadan abada yanzu kai tunani wannan abu a ce azaba ta wutar jahannama har abadan abada ba za ka yanke ba ai mutum ya shiga uku yanzu ko wutan duniyar na ce a sa yatsanka a riƙe wani irin ihu ne za ka yi a riƙe yatsan kai kai a riƙe ta a cikin wuta yatsan na gasuwa ya za ka ji ballantana wutar lahira a jefa ta gaba ɗaya kuma a ce har abadan abada ba ran da mutum zai fita ko da haka mu tsaya mu gyara imani mu gode Allah da ya yi mu musulmi mu tsaya mu gyara imani mu da aqidar mu da kuma ibadar mu ubangiji ta'ala yace illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba min ba'di zalika bayan hakan din da sun kafirce din sannan daga ba suka zo suka tuba suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aflahu suka gyara imanin su fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai wato ya gafarta musu laifin da suka yi a baya sannan kuma ya tausaya musu ba zai kama su da wannan laifin ba saboda haka duk wanda ya tuba Allah ta'ala zai karɓi tubansa duk wanda ya kafirce a can baya kar ya yi tamani yanzu in ya tuba an riga an yi fushi da shi ina shi Ubangiji ta'ala ba irin ɗan adam ba ne rahamarsa tana da yalwa ya ce rahamati sabaqat ghadabi rahamata ta riga yi fushina to idan suka yi haka suka tuba suka koma zuwa ga Allah ko duk da cewa a da sun yi barna Allah ta'ala sai ce ya yafe musu kuma duk wanda ya musulunta duk abin da ya aba an yafe masa yanzu ya dawo bai da laifi ko kadan wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul anfal yace qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lakum ma qaddam ka gaya waɗanda suka kafurta in sun hannu daga kafurcin da suke yi to an gafarta musu duk abin da suka yi a baya da shirka da shan giya da zinace-zinace da ta'addancin da suka yi a baya da bautan gumaka duk Allah ya gafarta musu amma wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwali in kuma suka koma kan kafircin kuma to fa sunnan Allah ta gabata ga waɗanda suke magabatan su na halakarwa a halakar da kai a duniya a lahira a sa ka azaba ko da ka ji tsoron Allah a yi imani da annabawan Allah Allah ta'ala ya ɗau alƙawarin zai taimaki annabawansa ko ba ka yi imani da shi ba su ne da galba walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun annaba su ne abun taimako rundunar Allah su ne masu rinjaye shi ne sunnar Allah kenan to idan ma baka yi imani ba ka sani su annabawan da su yi nasara za su yi nasara a kanka kuma ka zo ga bala ga wahalan duniya kuma ka je ka shiga wutar jahannama to dukkan wanda ya tuba Ubangiji ta'ala yana karɓan tubansa hadisi ya tabbata cikin sahihi Muslim lokacin da Amr bin As zai musulunta ya zo zai hannu da manzala ta sama ya yi mubaya'a sai ya ɗage hannunsa haka sai aka ce yaya sai ce ina da sharaɗi me sharaɗin ka yace sharaɗin ina da sharaɗi zan musulunta amma da sharaɗin za a gafarta min duk abin da nayi a baya duk abin da nayi a baya za a yafe min sai manzala sama yace ya Amru amma alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajj yahdimu ma kana qablahu yace baka san cewa musulunci yana rusa duk abin da akai bayan ka ai duk abin da kai na laifi in ka riga ka musulunta magana ta bani sai ya zama kamar jinkiri sabo duk laifukan da yayi a baya an wanke masa su yace baka san wannan ba dama ai ba wai sai ka sharɗanta ba ko baka sharɗanta ba ma haka ne baka san hijira tana rusa duk laifin da akai a baya ba in kai hijira daga Makka ka koma Madina duk laifin da kai a baya an yafe maka ko kai hijira daga garin kafirai ka koma garin musulmi inda zaka iya addinin ka to an yafe maka dukkan abin da kai a baya baka san cewa aikin haji yana gafarta duk laifukan da akai a baya ma in kai aikin haji shikenan duk zunuban ka sun Allah ta'ala ya wanke maka su amma da sharaɗin kar kai fasikanci aikin haji kar kai abin da ya saba wa Allah ta'ala hadisin Bukhari man hajja walan yarfus walan yasu kharaja min zunubihi ka yawma waladatu ummu duk wanda aikin haji bai yi alfasha ba, bai yi fasikanci ba, zai fita daga zunubansa kamar da mahaifiyarsa ta haife shi, wato Allah zai yafe masa zunubansa gaba daya. Saboda haka musulunci yana yafe dukkan abin da aka yi kafin sa, in ka musulunta shikenan ka zama daidai da kowa. Saboda haka Ubangiji Ta'ala yana gaya wa kafirai duk da barnan da suka yi, amma fa su sani ba a kulle kofan tuban ba, in mutum ya tuba shikenan. Saka shi ma musulmi duk barnan da ya yi da sabon Allah, kana zinace-zinace, kana sata, kana ainihin shaye-shaye, kana abubuwa waɗanda suke na sabon Allah ko har da na shirka ma, daga ran da ka tuba kawai shikenan. In shirka ne in ka musulunta shikenan. Sauran abubuwa da kake yi kana musulmi, idan ka tuba Allah Ta'ala sai ya yafe maka. Kuma tuban ba wani abu ne mai wahala ba, kawai za ka yi ta da kyakkyawan niyya ne, ka yi nadaman me yasa ka yi laifin, da ikhlasi tsakaninka da Allah ka tuba, da niyyan ba za ka sake komawa ba. Ka bar sabon Allah, in kai haka Allah Ta'ala zai karɓi tubanka, kuma za a wanke ka daga zunubanka. Don Ubangiji Ta'ala ya ce, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur." Kar mu ce dai ba kauna daga rahama Allah, ko da ko laifuffukansa suna taɓa sama ne, komin girmansu, kar ka ɗebe tsammani Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya. Allah mai gafara ne mai jin ƙai. Mutumin da manzo Allah ya ba mu kissan mutumin da ya kashe rai ɗari amma Allah ya karɓi tubansa, mutum ɗari ya kashe shi yana ganin kamar ƙofar tuba ta kullu masa. Sai kuma manzo Allah ya tsunuma ya ce masa abin, sai tambaya aka ce za a iya tuba, da ya tuba ko Allah ya karɓi tubansa, a ƙarshe mala'ikun rahama suka zo suka ɗauke shi. To kaga akwai ɓarnan da tafi wannan kisan kai ƙwaya ɗaya ma aka ce sakamakon ka wutar jahannama, amma in ka tuba shi kenan. Yanzu da za a nuna maka mutum da ya kashe rai ɗari, ai za ka yi mamaki. A yanzu kan ma yana da wuya mutum ya kashe rai ashirin ma dubunsa bai cika ba, ka kashe har ashirin a ce ba a kama ka ba, sai dai yin a jurin yaƙi ne ƙila bom ka kashe ka sake, amma ka kama wannan ka kashe can ba lokaci ka kama ka kashe rai ashirin ba a kama ka ba, yana da wahala, sai jini ya hauka. Amma wani ya kashe rai ɗari amma kuma ya tuba, Allah ya karɓi tubansa. To kai ma duk zunubanka ba za su gagari, Allah ya yafe maka ba. To amma idan ka tuba ɗin ka gyara halayenka, kuma shi ne ma'anar illal ladzina tabu min ba'di zalika wa aslahu, ka tuba kuma sai ka gyara halayenka, ka dawo mutumin kirki, a dinga ganinka a masallaci, a dinga ganinka a wuraren karatu, a daina ganinka a wuraren shashanti. Don in bakin ana ganinka a wancan wuraren kuma dole za ka dawo ruwa ne. Kaga tuban ɗan mujuru za ka yi, ka tuba kuma za ka sake komawa. To da zaran ka tuba, to abokaninka su zama nagari ne, mutanen kirki ne, to wannan kirkin sai ya tsore. To duk mutumin da ya tuba sai ya gyara halayensa, tubansa take yin kyau. Amma in ba haka ba kuma, to tuban ba za ta yi kyau ba. Wannan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa cikin suratul al-Baqara, ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Ayoyi guda biyu wanda Abu Hurairah yace ba dan su ba zai kulle hadisansa, ba wanda zai bawa hadisi, da ba zai bada ilimi ba ma. Bana na ce Abu Hurairah ya cika bada hadisai, ya cika mi. To da in za ka bada ilimi dole za ka samu tsangoma, kuma za ka samu matsala. To amma ayoyi guda biyu nan su ne za su hana ka ɓoye ilimi. Ubangiji Ta'ala ya ce waɗanda suka ɓoye abinda Allah Ta'ala ya saukar na shari'a da hujjoji, bayan ya bayyana musu a littafi, sai suka yi ilimin, suka ɓoye, suka ƙi su karantar, waɗannan Allah ya tsine musu, ko masu tsinuwa ma sun tsine musu. Wato Allah ya tsine musu mala'iku, sun tsine musu mutane, sun tsine musu, sun shiga cikin tsinuwar Allah. Amma Allah bai kulle abin ya ce shikenan sun halaka ba, zai ce illal ladzina tabu wa aslahu, sai waɗanda suka tuba suka gyara halayensu, wa bayyanu, suka zo suka bayyana ilimin. Dama sun ɓoye ilimin ne laifin, yanzu sun zo sun bayyana shi. Allah ya ce to wa'innan kan zan karɓi tubansu, ni mai karɓan tuba ne kuma mai jin ƙai. Saboda haka idan ka tuba, to akwai buƙatan ka gyara kuma. Amma kana yau ka tuba, gobe ka tafi, ka je ka sake sabon Allah, ka tuba ka sake yi, kana cikin sabon Allah, sai Allah ya ɗauki ranka kuma a tashe ka mai sabon Allah. To kaga ba abin da aka yi kenan. saboda in ka tuba ka tuba 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 mai kyau ita ce taubatun nasuha tuban zaran bunu ya allazina amanu tubu ila llahi taubatan nasuha ya ku wanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya shine tuban zaran bunu bunu tiyawan sama ne in ka zare shi to ba za ka iya mai da shi ba sai zai haɗe inda ka cire ko kuma kaman nono ne a hantsan saniya idan ka taɓi nono a kwano ko a ƙwarya baka isa ka mai da nonon ta inda ya fito ba kofan ta riga ta rufu kawai sai dai nonon ya fita amma ba zai shiga ba to ka yi irin wannan tuban ka riga ka bar wannan laifin kwata-kwata ba za ka koma ba ita ce tuba ta gaskiya wanda suke da amfani in ka yi irin wannan tuban shi kenan Allah ya taimake ka ƙarshen rayuwarka ta yi kyau innamal umuru bil khawatim manzo Allah kuma ya ce ai al'amura ana duba su ne da yaya ka cika in ƙarshen na kai kyau to alhamdulillah ko da farkon bai kyau ba tunda ka tuba shi kenan Allah ya taimaka amma a ce ka kasa gyarawa ko da farkon ka mai kyau sai a ƙarshe ka lalace ai mutum ya yi asara duniya da lafiya ubangiji ta'ala ya gyara mana halayenmu Allah ta'ala ya ce innal ladhina kafaru ba'da imani
innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika hum الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين
وبنجي تعالى إن الذين كفروا تبذوا أن سكا كافرت بعد إيمانهم بين دا سني إيماني سني يهوداوا دا سني إيماني دا النبي موسى سكا كافر كدا النبي إيسى عليه الصلاة والسلام sun mazdadu kufran sannan suka ƙara wani kafircin kuma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su imani da annabi Isa ba wannan kafirci ne manzo Allah kuma ya zo nan ma suka ƙi su imani da shi sun ƙara kafirci kenan Allah ta'ala ya ce lan tuqbala tawbatuhum ba za a karɓi tuban su ba wa ulaika humud dallun waɗannan sune batatu ba za a karɓi tuban su ba in sun mutu suna kafirci ba za a karbi tuban su ba in ransu ya zo fita in sun kai gargara ba za a karbi tuban su ba a lokacin da rana ta fito ta yamma in duniya ta zo tashi walaika humud dallun waɗannan sune ainihin wato batatu hadisi ya tabbata daga manzo Allah sai kuma ce inna Allah yaqbalu tawbatal abd ma lam yugargir Allah yana karban tuban bawa matikan bai kai gargara ba amma idan ya kai gargara lokacin da ransa ya kai makoshinsa ya kai makogoronsa to anan ko ya tuba wannan tuban ba za ta yi amfani ba to da ka tuba tun kafin lokacin mutuwa sannan manzo Allah kuma yace inna Allaha yafsu yadahu bil laili li yatuba musii'un nahari wa yafsu yadahu bin nahari li yatuba musii'un laili hatta taqalu ash-shamsu min magharibiha Allah yana shimfiɗa hannunsa da rana domin wanda ya laifi da dare ya tuba ya gafarta masa yana shimfiɗa hannunsa da daddare don wanda ya tuba da rana don wanda ya laifi da rana ya tuba ya gafarta masa har sai rana ta fito ta yamma in ta fito ta yamma sai a kulle kofar tuban ko ka tuba ma tuban da ya zama ba ta da ne ba ta da amfani a cikin suratul nisa ubangiji ta'ala ya ce wa laysat at-taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahdahumul maut qala inni tubtu al-ana wa lil ladina yamutuna wa hum kuffar Allah ta'ala ya ce baya karɓan tuba ga mutanen da suke aikata munanan ayyuka har sai mutuwa ta zo wa ɗayansu sai ce a yanzu na tuba ko kuma ya mutu yana kafuri Allah bai karɓi tubansa ba sai mutuwa ta zo maka sannan ka tuba Allah bai karɓi wannan tuban ba ai tuba ne ta ganin wahala Fir'auna ma da ya ga halaka ba ya yi imani ba amma Allah ta'ala bai karɓa ba sai al'ana wa qad afaita qabli wa kunta min al-mufsidin yace sai yanzu ba ka gama rayuwarka cikin kafurci da barna sai yanzu da kaga mutuwa ka shiga kogi ruwa cinye ka sannan zaka ce kai imani ai idan aka karbi imanin sa ya ci burus kenan ko shi yasa da yake ta cewa yayi imani amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin ina ta la ilaha illa allah Allah bai karba ba malaika juyu da ya ji shi yace to Allah fa mai rahama ne ramar Allah tana da yawa sai dauko sako sai maka a bakin naka ya toshe bakin ya daina faɗa la ilaha illa allah don kila in ya nace yana faɗa Allah ya ji tausayin sai ya karbi imanin sa shikenan ko Allah bai karba ba sai mutu ya zo mutuwa ya ce lokacin ne zai tuba ai kama kara to su bayan Allah da suka yi ta tuba tuntuni kai kawai sai a ƙarshe kawai ka zo kuma ka je ka shiga aljanna an kulle kofan a lokacin in dai mutum ya zo tuba to kuma kofa a kulle take in mutum ya zo mutuwa afwan an kulle kofan ba za ka karbi tuban ma ka tuba a lokacin da ake karban tuba هناك نا سورة الأنعام وبنجد تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا رانا دا شاش آيام وبنجد كداس بينا وتوشيني فتوى رانا دا قيما فأنا رانا فا إيمان الرئي بذي أمفاني ريبا كوكا إيمان إيماني بذي أمفاني كم كما إن كان هذا إيمان كتا بريني ناسلة برين كرنت قرآني بريني ذكري دو أيشم بانزا الله بذي كرواما da zarar rana ta fito ta yamma duk aikin da kai ya zama aikin manzo an daina karban ayyuka na alkhairi kuma an daina karban tuba an kulle to kai maza ka tuba tun kafin wannan lokacin in lokacin yayi shikenan kai asara ne kawai to da haka komai yana da lokaci shi yasa bangi tare yake cewa fasabiqul khairat ku rige wajen ayyuka alkhairi maza kai kafin lokacin ya wuce wasari'u ila maghfirati min rabbikum kai gaggawa neman gafara duk lokacin yana wucewa to karka bari domin jinkiri shedan ne yake sa wannan jinkirin ka ce wai a baran tuba ba sai zuwa wani lokaci sai to lokacin kai kake da shi minti ɗaya baka da shi bayan kowace sakon ɗaya zaka iya mutuwa to ne kuma jinkiri zaka yi ai kaga mutum yana haka alaman tabibbe ne kawai ubangiji ta ala ce innal ladina kafaru ina wuri ne innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun wadanda suka kafurta wa matu kuma suka mutu wa hun kuffarun suna kafurai falan yuqbala min ahdihim mil'ul ardi zahaban ba za a karbi cikin kasa na zinari daga dayansu ba wala yastada bihi ko da zai fanshi kansa da shi wato da mutum zai mallaki duk dukiyar duniyar nan sai ya mutu yana kafiri ya je sai ce a na bada dukiyar gaba daya ya ce ya bayar a fanshe shi daga azabar Allah ba kar a kai shi wutar jahannama wallahi ba za a karba ba wannan tana abin da ya mallaka bai kai rabin duniyan nan ba Allah ta'ala ce ulaika lahum azabun alim duk wanda ya mutu akan kafirci yana da azaba mai radadi madawwamiyar azaba wa ma lahum min nasirin ko ba su da masu taimakon su ba wanda zai taimake su ya hana azabtar da su duk haka duk wanda ya mutu akan kafirci karshen azara kenan to shi yasa babu wa'azin da za a maka sama da tauhidi da abinda za a hana ka kaman shirka kana cikin musuluncin wani sai zo fit da kai ya tsora ka akan shirka in ka mutu kuma har abadan abada ba ran da zaka fita kaga wannan ita ce babban asara kenan a cikin suratul maida ubangiji ta'ala ce innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azab yawm al qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim lalle tabbaz wadanda suka kafirce wa ubangiji subhanahu wa ta'ala da za a ce duk abin da ke cikin duniyan nan nasu ne gaba ɗaya na arziki da misalin sa ma a ƙara kamar duniyan guda biyu domin su fanshi kansu daga azabar Allah ranar alkiyama ubangiji subhanahu wataala ya ce ba za a karɓa ba suna da azaba mai raɗaɗi duk abin da ka mallaka da zai amfani wa yau malayan fa umadun wala banu don haka ne da ba sai wanda suka tara dukiyar nan su miƙe kafansu kawai in sun je lahira sai su fanshi kansu da kuɗi Allah da zai karɓa ba sai kai ta neman duniya kenan ka ce a to ai lahiran ma dai ana bada kuɗi a hayi to inda haka ne kaga da masu neman duniya kawai ba ruwansu da addini ina komin arzikin ka ba zai maka amfani ko guda ɗaya ba kuma kafiri zai nemi hakan din Allah ba zai karba ba hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah ya tsama yace za a cewa mutum daga cikin yan wuta ranar alkiyama sai Allah ta'ala ya ce masa ara'aita law kana laka ma 'alal ardi min shay'in akunta muftadiyan bihi, da a ce duk arzikin duniyan nan naka ne zaka fanshi kanka da shi? Sai ce na'am. Sai ce zai fanshi kansa da shi daga azabar Allah. Sai Ubangiji ta'ala ya ce qad aradtu minka ahwana min zalik, ai na nemi abin da bai kai wannan ba a wurinka taki. Qad akhadtu alayka fi zahri abika adam alla tushrika bi shay'in fa abaita illa shirka. Tun na ɗau alƙawari tun kana tsutsun babanka annabi Adam, kar ka mini shirka, kai yadda da wannan. Sannan da ka zo duniya kuma ka ce kai ba abin da za ka yi ta yi shirka, saboda haka sai a tura shi wutar jahannama. A cikin musnad na Imam Ahmad da isnadi ingantacce, da a zo da ɗan aljanna a ce masa yabna Adama kaifa wajadta manzilaka, ya kai ɗan Adam ya ka samu masauƙinka a lahira? Sai ce khairu manzilin, ai ba masauƙin da ya fi wannan, don ya shiga aljanna. Sai a ce masa sal wa tamanna, ka zoki duk abin da kake so, kai burin duk abin da kake so za a maka. Sai ce ai shi ba abin da zai roƙa, ba abin da yake buri, kamar a maida shi duniya a kashe shi, a sake dawo da shi a kashe shi har sau goma, saboda yanda ya ga aka karrama shi lokacin da aka zo ɗaukar ransa, lokacin da yake shahada. Yace shi wannan ɗin kawai yake so. To amma kuma Ubangiji ta riga ƙaddara in an mutu ba za a sake dawowa ba. To kaga wannan wanda suka ji daɗi kenan. Yace to da a zo da mutumin da kuma ɗan wuta ne, sai a tambaye shi a ce masa kaifa wajadta manzilaka, ya ka samu matsayinka? Shikenan sai ya ce rabbi sharru manzil, yace ya Allah matauƙin ba kyau, gidan ba kyau, domin wutar jahannama ne. Sai a ce to yanzu da Allah da kana da cike da duniya na zinari, za ka iya bayarwa a ba a fanshe ka daga wutan nan? Sai ce Allah ta'ala sai ce kazabta qasta altuka aqalla min zalika wa aisar falan taf'al farudda ila an-nar. Allah ya ce kai ya kake na tambaye ka abin da bai kai wannan ba, kaki kai imani da ni, ka ce la ilaha illallah, kai aiki da wannan kalman kaki, to kuma ba za a fanshe ko duk duniyan nan kai ka mallake ta, ba za ka fanshi kanka ba. Sai Allah ta'ala ya ce a maida shi wutar jahannama. Saboda dukkan wanda bai imani ba yayi asara, yayi asara duniya da lahira. Ubangiji ta'ala ya ce lan tanalu albirra,
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
بنجي تعالى لن تنالوا البر بعدك تامو الجنة حتى تنفقوا مما تحبون, sai kun ciyar fi sabilillahi daga dukiyar da kuke so. Ba za ka shiga aljanna ba sai ka ba da kuɗi fi sabilillahi, kana son abun ka bayar fi sabilillahi, don albirru shine da'an da zai kai ka aljanna. To kaga idan kana da shi ba ka bayarwa, baka kama hanyar aljanna ba. Wa ma tunfiqu min shay'in, duk abun da kuka ciyar na wani abu kuma komin kankantansa, fa inna Allaha bihi alim, Allah yana sane da shi, zai muku sakayya a kansa. Yaza mazalla ya ce da za ka yi sadaka da dibino kwaya ɗaya, in dai ta hanyar halal ka same shi, to Allah zai karɓe shi ya rene shi ranar alƙiyama, ka je ka samu ladan kamar ƙatikatin duwatsu hatta ya kuna mislan jabal. To kaga a sai duk abin da ka siyar fi sabilillah, Allah yana sani da shi. In kana da shi da yawa ka bayar da yawa, in kaɗan ne ka bayar daidai gurgudu, kar ka saya wani da ina da kuɗi da zan yi kyauta, yanzu ka yi mana a gani. Ai juma'an da za ta yi kyau tun daga ran Laraba ake gane ta, in ji Hausawa. In a yanzu ba ka ɗan bayarwa kaɗan-kaɗan, ko ka samu da yawan maruwa za ka yi, ba wani amfanin al'umma da za ka yi. To ɗan kaɗan ɗin da kake da shi ka bayar. Juhudul mukilli idza ataka na'ilahu fa muktirun fil gina fa judu siyani, wanda baya da shi ya baka ɗan kaɗan da mai shi wanda ya baka da yawa, duk ɗaya ne kowa yana son ka da alkhairi. Wanda ya baka kaɗan ɗin da zai sami yawa zai baka mai yawa. To za ka koya wa kanka kyauta, ka koya wa kanka alheri, kar ka ce sai ka yi kuɗi, in baka iya ba ko ka yi kuɗin ba za ka iya ba. Ko ba za ka shiga aljanna ba sai ka siyar da wato dukiyanka fi sabilillahi. Saboda haka rowa mummunan abu ne, za ka ga wani zakka ma ba zai iya cirewa ba, ko ya yi lissafin ya cire zakkaina ne, yana riƙe da ita ya kasa ribata, ina ta wani lissafi. Za ka ji tsoron Allah. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga Anas bin Malik yace Abu Talha ya kasance yana daga cikin wanda suka fi kowa kuɗi a Madina, yana da dukiya mai yawa, amma dukiyan da ya fi so wata gonarsa ne, yana ce mata bairuha, tana kusa da masallaci, tana fuskantar masallaci. Manzala sa sama yana zuwa yana shan ruwan wannan rijiyan. Sai aka saukar da lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba za ku shiga aljanna ba sai kun ciyar daga abin da kuke so. sai je wajen manzo Allah ya ce ya rasulullah naji ubangiji ta Allah yana cewa ba za ka shiga aljanna ba sai ka tsayar daga abin da kafi so kake so yake to dukiya na da nake so ita ce gonan nan bai ruha gona ce ta lambu akwai ƴaƴan itatuwa a ciki su dibino su dukkan abin da ake bukata yace to na ba da ita fi sabilillah ka sanya ta duk inda kake so manzo Allah ya ce bakhin bakhin tab tab zaka malur rabih zaka malur rabih wannan dukiyar tairi ba tairi ba manzo Allah ya ce to naji abin da ka faɗa amma ka je ka riba ɗan uwanka ita kike ne je riba ɗan uwansa kowa ya samu jari ka je ka kyautata ɗan uwanka ka kyautata ɗan uwanka ka gina su Allah ya hore maka ka baya ka duba dukiyar da kake so din ka bayar fi sabilillahi shine kana son aljanna kaga sahabbai kenan da yake so aljanna ita ne a gaban su sai na Umar yace ya rasulullahi ni wallahi dukiyar da nake so ita ce dukiyar da na samu a Khaibar me kake gani ya zan yi da ita manzala kuma yace me haddith aflaha wa tabdil samarataha yace ka je ka sa ta ka zama hubusi ya zama ƴaƴan itatuwan ana riba fi sabilillahi kana samun lada kana barwa fi sabilillahi haka sai na Umar yaje ko da aka yaje ya bada dukiyar fi sabilillahi ana tsinken ƴaƴan itatuwan ana riba fi sabilillahi Abdullah ibn Mas'ud yace lokacin da aka gaya mini wannan ayar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yace sai na duba na ga to ni cikin abin da Allah ya bani ni dai ba arziki ne da ni ba amma cikin abin da Ubangiji ta Allah ya bani ne na fi so a dukiyata yace sai na ga dukiyar da na fi so ita ce wata baiwa ruhiya ina da wata baiwa baturiya wanda nake sadaka da ita ita na fi so a duniya sai na ce fahiya hurratu liwajhillah yace na inta ta saboda Allah kigenan ta tafiya in ta tafi sabilillah yace wallahi da zai wani abu da ibada ya sake fasawa yace wallahi da wannan baiwan yanda yake son ta yace wallahi da sai ya aure ta da sai ya aure ta yace amma riga ba da ya tafi sabilillah kana so ne zaka bayar saboda me saboda aljanna take bukata mu duk abin da kai Allah ya sani yana rubuce zai baka ladan wannan abu so kofar aljanna tana bude hanyoyin aljanna suna daya duk ta inda Allah ya hore maka kai kokari in arziki ne Allah ya baka hanyar da zaka samu aljanna ta arziki illa fiya ne in ilimi ne so da haka mu ji tsoron Allah mu bauta Allah ta'ala yanda ya kamata mu ciyar da dukiyar mu fi sabilillahi domin dukiyar ta albarka ko mu samu aljanna wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وتتكدى كي ولي ربطو وكين بيو سكر ربطو واسم غرا كمان إيه تيا بين تكدى يتيرا روكو مالا لدن الله أيوة أنك سوا درجائي وين دسكي تيما كاو وطانين دسكي قواشي كاين يوم قدو يجيرا سجيس سيرا بوتو سكوا سيا شيكو وانا يتي ولي يباني تكدى inje ana raba kayan din inje in karba idan in na karba zai sallame ni da naira 1000 ya halatta inje yi
to tam abu na farko dai ba halatta ka sai kayan da ka san in gudun hijira za a bawa kuma sai a zo a bawa wani ya zo ya sai da shi a kasuwa haramun ne ka sai wannan kayan dan yanzu mutane masifa suke nema domin su samu arziki ta wannan yanzu harkan yaƙe yaƙen nan wasu hanyar arzikin su ne ba sa son abun ya kare ma an turo wannan abu domin yan gudun hijira kai ko ba dan gudun hijira bane amma ka zo ka karba za ka sayar ko an baka ka riba amma sai ka kai kasuwa ka sayar baka riba ba to ka sani sai ka biya ranar lahira Allah sai ya kama ka amma in dan gudun hijira ne aka bashi abu ya kawo kasuwa zai sayar za ka iya saya domin na sani wanne yana da damar ya sai da shi ya je wata bukata da kuɗin sai tambaya ta biyun shi ne menene an bashi takarda ya je karbi kayan gudun hijira a to in dan gudun hijira ne shikenan a to wannan ha'inci ne yayi yawa in dan gudun hijira ne aka bai takarda je karbo ka ya baka ka karbo masa ya baka 1000 shikenan amma kuma ha'inci zai a bashi ka ne shi ba dan gudun hijira bai je sayar to kai daga je ka karbo ma kai ha'incin haramun ne kace na'am
wannan ma tambaya kamar kala biyu ne amma daban-daban wannan wato ya rubuto ne ko ta rubuto akan cewa ya halatta mace ta dinga ibar kayan abinci da aka dafa da wanda ba a dafa ba ta rika ba da shi kyauta na biyu din kuma mace ce ta rubuta take cewa malam din Allah da sauran jama'an nan amma ni addu'a akan yawan satan kayan mijina da nake yi na abinci nake saidawa in bari
dukkan warja ce ai ma wancan na farkon saboda haka baya halatta ba da izinin miji ba a dinga kyautan abinci. Shi dai wanda ba a dafa ba kan mutlaqan kar a yi kyauta da shi sai a nemi izinin miji. Wanda aka dafa kuma in an dafa ne ya rage, wannan babu laifi mace ta yi kyauta da shi ko miji bai sani ba, za ta samu lada, shi ma mijin zai samu lada kamar yadda ya zo a hadisi. Amma kuma kar a dafa shi da yawa don a dinga rarrabawa miji bai sani ba. Bayan kwana biyu ka kawo ɗan shinkafanka, bayan ɗan kwana biyu sai a zo a ce maka shinkafa ta ƙare, ka sake sayowa a zo a ce maka ta ƙare, a sai ribawa ake kai baka sani ba, kaga ba za ka ji daɗi ba. Wannan baya halatta. Amma in wanda aka saba dafawa ne ko wata ran hannu ya ɗan zarce yawa ya ragu, to wannan babu laifi ki bayar ko ba ki nemi izinin mijinki ba. Amma ɗanyen abinci kan kullum ki da safiyan kuma kar ki dafa da wannan niyyan sai da izinin miji, in kin yi haka kin aikata haramun. To ballantana mai sacewa, kuma mai sacewa ka haifarwa ma take kenan, za ta ɗauka ta je ta sayar. To mata ku ji tsoron Allah, in kin sa ta kin sa cuta bulbul, ki sani za ki biya ranar alƙiyama, ba ganima ba ce. Ina ta yana shan wahala yana buga-buga ya samu abinci, kai kuma kina sacewa kina buƙatanki, ki ji tsoron Allah.
Wannan yake cewa malam na buge mutum ne da mashi, wanda na buge nan ko ba musulmi ba ne zan yi.
Sai kai ta addu'a Ubangiji ta Allah ya tsare ka kar ka sake buge wani da mashin, amma babu kafara a kanka.
Ya ce malam ya halatta mutum ya tona bohol ko ya yi wani abu da na sadaqatul jariya, kuma sannan ya je yana faɗa a rediyo ko a TV ana nunawa?
To ba mu san me dalilin da ya sa ya faɗa ba. In ya faɗa don riya ne, don a ce shi mai aikin alheri ne, kaga ya ɓata ladansa. Amma in ya faɗa ne don a san cewa ya tona wannan bohol ɗin don a yi amfani da shi, ladansa ya yi yawa, ƙila mutane ba su san akwai bohol a wajen ba, to kaga wannan za a masa uzuri, ba za a ce ya ɓata ladansa ba, ya danganta da niyyarsa.
Ta ce malam mijinta ne ya saki kishiyarta har saki uku, da Ramadan nan ya kama kuma sai ya kayan abinci na azumi ya kai mata, yanzu haka ya halatta, ga shi kuma malam yanzu yana shirin zai ƙara wata, sai ya fifita ta wajen kuma ke da ni ɗin, don Allah malam kai wa maza gargaɗi.
Kishin biyu kenan, matsala guda. To wacce ya saken ka, ai tun da saki uku ne, ai bare dawa da ita ba ko? Ida ya mata ne saboda ‘ya’yanta, ida tana da ‘ya’ya wanda suke ta, to sun haifi yara, ai dole ya mata ai saboda ‘ya’yan ai, wannan ba matsala ba ne. Sannan wacce yake nema kuma in ba a kyautata mata yawa zai ba shi ita? Ai nema aure dole sai da kyauta ai, ta hadu ta habu, ka bayar a sokani, bibizin wa hilmin, abin nan wa man yatlubu al-hasana yabdul wa yasbiri, in kana neman mace ai dole ka dinga bayarwa kuma ka dinga haƙuri a bisa yin ganda za a yi maka. To da haka dole ne ya bayar in dai har yana son ta aure ta. Idan ki tawakkali ga Allah, Allah ya sa kishiyan ta gari za a kawo miki, amma wannan kan ba matsala ba ne.
Malam mutumin da ya tsintuwa a Makka ya ɗauki kuɗin kuma ya amfani da shi a matsayin hajjinsa.
To hajjinsa kan ya yi, amma ya kuskure, ba a tsintuwa a Makka sai dai idan cikiya za ka yi. Saboda haka in ka san ba za ka yi cikiya ba, ka yi gaba. In kuma ka san inda ake kai kayan da aka ɓatar a harami, sai ka ɗauka ka bayar, domin dole ka sai ɓata ko inda yake zuwa inda ake cikiya. Shiga nan mai kayan ya zo sai a bashi, amma ka yi amfani da shi haramun ne.
Sai wannan mala ya matsayin hukuncin hasashe.
Hasashe na me? Hasashen ruwa idan yana nan a sunansa hasashe, babu laifi. Ma'ana hasashe shi ne zato. Wato kaga hadiri sai kai ke ganin za a yi ruwa, ka ce kai yau insha Allahu za a yi ruwa, akwai alaman za a yi ruwa a garin nan, ko zafi ya yawa ga gajimare, akwai alaman za a yi ruwa a garin nan. To wannan in haka ka faɗa ba ka yanke hukunci ba ne ya halatta. Amma yanke ka ce yau za a yi ruwa ko gobe ka yanke hukunci, to wannan ka kafurta ma ka fita daga musulunci. Don wannan ilimi na gaibu babu wanda ya san shi. Jiya mun yi tafsiri a Yola na ayan inna Allaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. To da ka Allah yake saukar da ruwa, shi ya san yau za a yi ruwa ko ba za a yi ba, da rana za a yi ko da daddare, a gari kaza ko a gari kaza. Wannan ka yanke yanki cewa tabbas za a yi, to mutum ya fita daga musulunci. Amma in zato ne ka hango ta alama ko a internet ka gani, ko a wani tabarau ɗinka, ko wani hasashen, ko wani lura da kai na hadiri, ko yanayin gari kace akwai alama za a yi ruwa a wuri kaza kaza a lokaci kaza, amma kuma zato kake yi ba tabbas ba, wannan babu komai, baka fita daga musulunci ba. Yanin akwai alamu da ana iya gane za a yi ruwa ko ba za a yi ba, amma zato ne. Amma tabbacin za a yi kuma, wannan babu wanda ya sani sai Ubangiji Ta'ala. sai ya sa masu asashe da su yi kuma ya zama ba a yi ruwan ba, kaga Allah ta'ala shine ya san gaibu, shine ya san yaushe ne za a yi wa. Na'am.
Sai daga ƙarshe masu roƙon addu'a, akwai wanda ya rubuta takarda yake roƙo malamin Allah a yi ni addu'a in ƙaura daga 4 na GP na zuwa 5.6 class. Sannan akwai masu rubuta jarabawa da yawa suke roƙo addu'a da mara lafiya.
To Allah ya biya musu buƙatunsu na alkhairi, dukkanin su ma Allah ya biya wani buƙatun mu na alkhairi, Allah ya bada nasara. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.